نعم، بسم الله الرحمن الرحيم.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. باب في من سن سنة حسنة أو سيئة. قال الله تعالى: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وقال تعالى: واجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا.
نعم، باب في من سن سنة حسنة أو سيئة. Wannan babi yana bayani dangane da dimbin ladan, wato wanda ya sunnanta sunna wanda take kyakkyawa. Dukkan wanda ya aikata wata sunna wanda take kyakkyawa ya rayar da ita sunna ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallama wanda aka matar da ita. A guri akwai waɗansu abubuwa waɗanda suka tabbata a sunna ta ma'aiki alaihi salatu wassalamu, wanda jama'a sun yi ihmalinsu, an daina yin aiki da su, to Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya kawo wani daga cikin bayinsa na gari, wato ya rayar da wannan sunna ta ma'aiki alaihi salatu wassalam, ta dalilin shi har waɗansu daga cikin bayin Allah, ‘yan wannan unguwa ko ‘yan wannan gari su yi aiki da wannan sunna ɗin, to ɗimbin ladan shi wannan mutumin da ya sunnanta sunna wanda take kyakkyawa a wajen Ubangiji subhanahu wa ta'ala, ladan da zai kwasa wanda yake mai yawa. Aw sayyi'atan, ko kuma uquba, da babban laifi na wanda ya sunnanta sunna wanda take mummuna. Wata hanya wanda take mummuna wanda mutane suke binta a da, wanda a yanzu an manta ta, amma wani daga cikin fandararru ya zo shi ya tuna wa mutane wannan hanyar, kuma a samu waɗansu mishi biyayya, ya zamanto an samu waɗanda suke aikata wannan lalatar bayan da an manta ta, ko kuma da wannan lalatar babu ita ma a cikin al'ummun da suka gabata, babu ita a cikin wannan al'umma a farkon lamari da tsakiyar lamari, a shine ya kirkiro ta. To wannan lada, wato laifin da zai samu mai girma a wajen Ubangiji subhanahu wa ta'ala, saboda wannan wato sunna wanda take mummuna wanda ya sunnanta wa mutane ita. Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya faɗa wato cikin yaban bayin shi muminai waɗanda ya ambace su da ibadur rahman a farko-farkon wato bayanin nasu, da ya ce: wa ibadur rahmanin ladina yamshuna alal ardi haunan wa idha khatabahumul jahilun qalu salama. Ubangiji subhanahu wa ta'ala yana bayani akan siffofin bayin shi waɗanda suke nagari. Ya ce: walladina yaquluna, su ne waɗanda suke faɗa a cikin addu’o’insu, suke cewa: rabbana, ya Ubangijinmu, hablana qurrata a'yunin, ka ba mu sanhin idaniya min azwajina, daga iyalanmu, wa zurriyatina, da kuma zuriyarmu. Ya Ubangiji, ka ba mu wato mataye waɗanda za mu dinga ganinsu suna yi maka biyayya safiya da marece, dare da rana, ana al-layl wa ana an-nahar, suna karanta ayoyi na Al-Qur'ani a gida, suna aiki da sunna ta ma'aiki alaihi salatu wassalam. Hakanan, ya Ubangiji, ka ba mu ƴaƴa waɗanda za mu dinga ganinsu da kowane lokaci suna ta yi maka ayyuka na alkhairai, suna ayyuka na alkhairai saboda neman lada a wajenka. Za a gansu a sahu na farko a masallaci, a makarantu na musulunci za ka yi ta ganin wato ƙoƙarinsu a ciki. To ya Allah, ka ba mu irin waɗannan ‘ya’ya wanda za su zamanto sanhin idaniya ne a gare mu, kadda ka ba mu ‘ya’ya waɗanda za su zamanto bushewar idanuwa ne a gare mu da kuma zafin idanuwa. Waja'alna imaman, ya Ubangiji, ka sanya mu mu zamanto jagaba ne, ka sanya mu zamanto jagorori ne lil muttaqina, ga bayin Allah waɗanda suke masu kiyayewa dokokinka. Ka sanya mu zamanto wanda za a dinga yin koyi da su wajen aikata ayyuka na alkhairi. Idan aka ce al muttaqun, su ne waɗanda suke kiyayewa dokoki na Allah, to waja'alna imaman, wato ka sanya mu waɗanda za su zamanto a imma ne, shuwagabanni ne wanda ake yin koyi da su. Suwa ne za su yi koyi da su? Yace al-muttaqin, waɗanda suke kiyayewa dokokinka. Idan ya zamanto mutum waɗanda suke wato koyi da shi su ne mutanen kirki, suna koyi da halayensa na nagarta, da kirki da yake aikatawa to kaga wannan abun alheri ne abun yabo ne amma in ya zamanto mutum wato mutane sun zamanto sun fandare ta dalilin shi ana tare da shi ne yasa mutum ya zamanto ya fandare wani za a ga cewa da gidansu in ya fito ya samu tarbiya mai kyau amma saboda ya fada hannayen abokai wanda suke miyagu wadanda zai dinga yin koyi da su zai zamanto ya tashi da tarbiya wanda take gurguwa wani kuma za a ga yanda gidansu yake da sakaci bangaren abin da ya shafi tarbiya da sakaci bangaren abin da ya shafi karatun addini da sakaci bangaren abin da ya shafi ihtiramul ulama'i da sauransu to amma saboda Allah subhanahu wata'ala ya hada shi da waɗansu daga cikin abokai mutanen kirki shi ya zamanto ya sha bambam da ƴan uwan nashi ya sha bambam da iyayensa ya sha bambam da yayinsa ya sha bambam da ƙanninsa saboda abokai da ya samu na kirki to shine yace waja'alna lil muttaqina imama yana daga cikin addu'o'i na bayin Allah waɗanda suke nagari suna cewa ya ubangiji ka sanya mu mu zamanto shugabanni wanda za a dinga yin koyi da mu lil muttaqina amma ga masu tsoron Allah masu kiyayewa dokokinka Allah ta'ala ce ula'ika yujzauna al-ghurfata bima sabaru wa yulqawna fiha tahiyatan wa salama ato wancananka wadanda wadannan sune halayen su tun daga walladina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyama walladina yaquluna rabbana srif 'anna azaba jahannam inna azabaha kana gharama hal zuwa nan ubangiji yace yujzauna al-ghurfata ana sakaita musu da dakuna manya-manya a cikin gidajen aljanna bima sabaru saboda hakurin da suka yi akan yi wa Allah subhanahu wa ta'ala biyayya hakurin da suka yi akan wato daina saban Allah subhanahu wa ta'ala da kuma hakurin da suka yi akan musiba da Allah subhanahu wa ta'ala ya tada su da ita a wannan gida na duniya wa yalqawna fiha tahiyatan wa salama wa qala ta'ala ubangiji subhanahu wa ta'ala yace وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين وجعلناهم أئمة وبنجي سبحانه وتعالى سوى أن النبوة النبي إبراهيم عليه الصلاة والسلام دكما النبي إسحاق دا النبي يعقوب عليه الصلاة والسلام da waɗanda suka biyo bayan su mun sanya su shugabanni ne wanda ya haduna bi amrina suna kiran bayin Allah zuwa ga hanya wanda take mai kyakkiya da wahayin wanda muka yi zuwa gare su wato Allah ta'ala ce qalu harriquhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin kulna ya narukuni bardan wa salamun ala ibrahim wa aradu bihi kaydan faj'alnahum al-akhsarin wa najjaynahu ولوطان الى الارض التي باركنا فيها للعالمين وهبنا له اسحاق ويعقوب نافله وكلا جعلنا صالحين سي يجي وجعلناهم ائمه واتو ودنن انباوا النبي ابراهيم ده النبي نوح ده النبي اسحاق ده النبي يعقوب من سانيا سو شواغبني ني وند يهدون الناس بامرنا za su dinga kiran bayin Allah za su dinga kiran mutane zuwa ga shari'a za su dinga nuna musu hanya mai kyakkiya bi amrina da wahayin wanda muka yi zuwa gare su amru anan yana nufin wato alwahyi an gane ko kamar yanda yake karshen suratul shura wa kadhalika awhayna ilayka ruhan min amrina ma kunta tadrimul kitabu wal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratin mustaqim na'am
نعم أنا أبي عمرو جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال كنا في صدر النهار عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءه قوم عراة مجتاب النمار أو الأباء متقلد السيوف عامتهم من مضر بل كلهم من مضر فتمعر رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أرى بهم من الفاقة
لما رأى
نعم لما رأى من الفاقة نعم.
لما رأى بهم
نعم لما أرانا
لما رأى بأرابا
نعم لما رأى نعم لما رأى بهم من الفاقة فدخل ثم خرج فأمر بلالا فأذن وأقام فصلى ثم خطب فقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة إلى آخر الآية إن الله كان عليكم رقيبا والآية الأخرى التي في آخر الحشر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد تصدق رجل من ديناره من درهم تصدق رجل من ديناره من درهمه من ثوبه من صاع بره من صاع تمره حتى قال ولو بشق تمرة فجاء رجل من الأنصار بسرة كانت كفه تعجز أنها بل قد أجزت ثم تتابع الناس حتى رأيت كومين من طعام وثياب حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل كأنه مذهبة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء رواه مسلم قوله مجتاد النمار هو بالجيم وبعد الألف باء موحدة والنمار جمع نمرة وهي كساء من صوف مخطط ومعنى مجتاديها أي لابسيها قد خرقوها في رؤوسهم والجوب القطع ومنه قوله تعالى وثمود الذين جابوا الصخر بالواد أي نحتوه وقطعوه وقوله تمعر هو بالعين المحملة أي تغير وقوله رأيت كومين بفتح الكاف وضمها أي صبرتين وقوله كأنه مذهبة هو بذال المعجمة وفتح الهاء والباء الموحدة قاله القاضي إياض وغيره وصحفه بعضهم فقال مدهنة بدال محملة وضم الهاء وبالنون وكذا ضبطه الحميدي والصحيح المشهور هو الأول والمراد به على الوجهين الصفاء والاستنارة نعم وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها لأنه كان أول من سن القتل متفق عليه
نعم Hadithi na farko a cikin wannan babi shine hadithin Abu Amr shine Jarir ibn Abdullah al-Bajali Allah subhanahu wa ta'ala ya kare yadda da shi Jarir ibn Abdullah al-Bajali wato yana daya daga cikin sahabbai na ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam waɗanda suka shiga musulunci a ƙarshe-ƙarshen rayuwa ta ma'aiki alaihi salatu wassalam saboda Jarir lokacin da ya iso wajen ma'aiki sallallahu alaihi wasallam a shekara ta 10 daga hijira a cikin watan Ramadan to tunda ya musulunta kamar yanda yake cikin sahihain Jariru yace ma'aiki alaihi salatu wassalamu bai taba gani na ba face sai yayi murmushi Jariru ibn Abdullah al-Bajali wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wata rana yana khutba sai yace to daga nan akwai wanda zai fito mutumin kirki ne daga Yemen ya fito amma dai yana da kwai matsala kadan mala'ika ya dan shafe shi ana cikin tafiya wato a huska shi saboda mutum ne mai kyau Jarir ibn Abdullah al-Bajali to shine yace sai dai yana da kwai shafar mala'ika wato saboda kyawun da yake da kwai sai aka ga Jariru ya shigo sai aka bashi labari ceto alhamdulillah wazala ya mai tazkiya Jarir ibn Abdullah al-Bajali yace kunna fi sadarin nahar inda Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yace mun kasance muna zaune fi sadarin nahar a farkon yini mun kasance muna zauna a fadar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama da safiya faja'ahu qaumun uratun sai waɗansu mutane daga cikin sahabbai na ma'aiki alaihi salatu wassalam wanda suke ƴan nesa ne sai suka kawo ma'aiki alaihi salatu wassalam ziyara suna sanye da tufafin da bai rufe mai da bai rufe su al'aura ba shine yace uratun wato shibhul urat suna sanye da tufafi gashi da tufafi a jikinsu amma kuma tamkar tsiraru suke saboda tufafin din ayayyage yake tufafi ne wanda ya sha ruwa ya zama tsun mokara. Mujtabin Nimar Jarir ibn Abdullah al-Bajali yace suna sanye da kausassun tufafi waɗanda suke da kai zane irin zane na fatar damusa. Awila aba'i ko kuma suna sanye da wato babban riga farmalam, suna sanye da abaya. Mutaqallidus suyufi, halin kasance wasu suna masu rataye takubbunan su a wuyayyukan su, kowa ya ratayo takomin shi yazo da shi. Jariru yace ammatuhum min mudar, wato kaso mafi tsoka daga cikin su, adadi mafi yawa daga cikin su sun fito ne daga kabilar ma'aiki alaihi salatu wassalam, kabilar mudar, wato sun fito ne daga kabilar mudar. Bal kulluhum min mudar, Jariru yace kai bari ma dai dukan su ma daga mudar suka fito. Wato da yace ammatuhum min mudar kuma sai mubalaga yace bal kulluhum min mudar, ba wai shakka bane yake. Ina magana akan yanzu misali idan aka ce mutum 15 sun zo gurinka amma duka 13 ɗan waje ɗaya ne, kuma sai ka ce yawancin su ɗan unguwa kaza ne, sai ka cewa za a yi tunanin cewa ko mutum 10 ne ɗan unguwar, ko mutum 8, ko mutum 9, tunda dai sun huce dai 7, sun huce 8, sai ka ce kai bar kulluhum min mudar, tunda mutum ɗaya ko mutum 2 wace ɗaya baya hana miya daɗi, kawai duka ƴan unguwan ne suka zo su. An gane ko? To shi yasa ya faɗa haka. Fatama ara rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama lima ra'a bihim min alfaqa, sai ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama huskar shi ta canza, sai aka ga damuwa da ɓacin rai a huskar shi saboda abin da ya gani na buƙata na talauci ga waɗannan jama'ar. Lima ra'a bihim, saboda abin da ya gani wanda yake tattare da su, min alfaqati, na buƙatar taimako, suna da talauci, suna buƙatar a taimaka musu. Shikenan fa dakhala ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama, sai ya tashi ya shiga cikin gida, thumma kharaja, sannan kuma ya fito cikin sahabbai, bai ga an yi wani kataɓus ba, bai ga wani daga cikin sahabbai ba ya lura da wannan shigar da suka yi mugunya, ya tashi ya je ya dan samu waɗansu kaya masu ɗan kyau, masu ɗan haske-haske ya ba su, ya ce waɗansu daga cikin su saka. Fa'amara bilalan fa'azzan, sai ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya umarci bilalu, sai ya kiran sallah, sallar az-zuhur kenan. Wa qama, bilalu ya tada iqama, fa salla, ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya yi wa sahabban shi sallar az-zuhur, thumma khataba, sannan kuma sai ya juyo ya yi musu khutuba. Wannan ita ce ake ce da ita khutuba wanda tari'a, ba wai khutuba ba wanda take ta al'ada, wanda kawai abu ne ya zo shi kai tsaye, to kuma saboda a gaya wa mutane akwai abin da ake bukata a yanzu, a tashi a yi khutuba, wanda wannan ya halitta irin limami na unguwa idan ya ga waɗansu sun zo su, imamu ya gun mutane ne, imamu mutanen kirki ne, imamu ya ga wani yanayi wanda ya zamanto an shiga ciki, ko an samu waɗansu dai abubuwa wanda a da bamu da su a garin nan na lalata, yanzu an shigo mana da su, to bayan an gama sallah kai tsaye tashi yayi bayani, ce to ƴan uwa alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbatihi ajma'in wa ba'd, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sai ce to ƴan uwa gashi waɗannan jama'a da suka zo mana mutanen kirki ne, kaza kaza sun zo daga gari kaza, sun zo daga gari kaza, waɗansu basu ma wato san ba ma daɗi a garin su, kullum kawai wannan da'awar ita ce aikin sun yi kaza sun yi kaza, amma yanzu abin da muke so shine jama'a a bada haɗin kai, wannan ƴan uwa sun zo da alkhairi da sauransu. Shikenan lo'in ranar da ya kamata a ce an yi bayani ne akan wata lalata da ake yi saboda a kauce mata, kar mutane su yarda su bada haɗin kai akan ta, ga waɗansu sun shigo ƴan yaudara ƴan damfara, to mu kula da kyau, mu kiyaye addininmu, mu yi kaza mu yi kaza mu yi kaza, sai ya tashi. An gane ku? Faqala ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama, ya faɗa a cikin wannan khutubar ta, sai yace ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida, ubangiji subhanahu wa ta'ala yace ya ku mutane, ittaqu rabbakum, ku kiyaye dokokin ubangijinku, ku ji tsoron ubangijinku, alladhi khalaqakum, sarkin da ya halitta komin nafsin wahidatin daga rai guda ɗaya tal shine annabi Adam alaihi salatu wassalam. Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya halitta ku daga rai guda ɗaya tal, wa khalaqa minha zawjaha, kuma ubangiji subhanahu wa ta'ala ya halitta matar wannan rai din minha daga shi wannan rai din, wato annabi Adam alaihi salatu wassalam, wato an halitta nana Hawwa'u ne alaiha salatu wassalam daga autan kashin hakarkari na annabi Adam alaihi salatu wassalam, kamar yadda manzon Allah ya faɗa a cikin hadisi na Abu Huraira wanda yana cikin sahihain, innal mar'ata khuliqat min dila'in a'waja wa inna a'waja shay'in fi dila'i a'lahu, wato manzon Allah ya ce hakika mace an halitta ta ne daga autan hakarkari wanda yake karkatacce, kashin hakarkari wanda yafi kowanne karkata shine na sama, to daga wannan aka halitta ta. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce fa inistamta'ata bi hastamta'ata biha wa biha iwajun, idan zaka ji dadi da mace to ka ji dadi da ita tare da ita akwai wannan karkata din, wato ka san da cewa duk yanda matarka ta kai a nagarta da kirki to akwai lokacin da za ta bata maka rai, yanda wannan kashin hakarkari yake kalkatacce ba za ka ce ba san bet kawo a meke yake zatko, to haka nan mace take. Manzo Allah ya ce fa in zahabta tuqimuhu kasartahu wa kasruha talaquha, manzo Allah ya ce idan ka ce sai ka tafi ka meke shi to za ka karya shi, yanda yake ka dauko dutse ka ce ka dora mishi yaddan iri yanda in allu'a kawo muka shi yana da lankwasa wani guri yana da wani ka danne shi da dutse, to in ka ce zaka mishi haka nan ka ce sai ka miƙe mace kawai dole abin da kake so 100% sai ta maka shi, to kasarta hu wa kasruhu talaquha, sai ka kare wannan kashin, kariya shi shine sakin ta kenan, an gane ku, to manzo Allah ya ce ittaqulla wastawsi bin nisa'i khairan, babul wasiyati bin nisa, a wannan gurin al-Imam al-Bukhari ina ga ka wannan hadisi da kuma sahibu sahihain, wato al-Sheikh Yahya ibn Abdul Aziz al-Yahya hafizahu Allah wa ra'ah, shi ma ya kawo shi cikin karshe karshen kitabun nikahi na juz'i na biyu muttafaq alayhi al-Bukhari wa Muslim, wato cikin al-muttafaq kenan juz'i na biyu kitabun nikah, daga shi hadisi na karshe shine hadisin laula Hawwa'u lam takhun untha zawjaha ad-dahra ولولا بنو اسرائيل لم يخنز اللحم او كما قال عليه الصلاه والسلام. تو شيني الله سبحانه وتعالى يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا. وبنجي سبحانه وتعالى يا مزاجي كثيرا ما سيوا منهما دغ النبي ادم عليه الصلاه والسلام دما ترشنا حواء ونساءن كثيرا sannan kuma ya daidaita ya watsa ƴaƴa mata da yawa daga waɗannan danjin guda biyu. Wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi, ku kiyaye dokoki na Ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda kuke roƙon junan ku da shi, kuke cewa imana dan Allah ba ni dan Allah yi kaza dan Allah, wal arham sannan kuma ku ji tsoron zumunta kada ku yanke ta, inna Allah kana alaikum raqiba, haqiqa Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya zamanto mai la'akari a gare ku a kowane lokaci, idan shi akan ku yake duk abin da kuke aikatawa baya buya a gare shi, shine ar-raqib, an gane ku, wa kuntu alaihim shahida ma dumtu fihim, mun karanta haka a cikin hadisin Abdullah dan Abbas, falamma tawaffaytani kunta anta ar-raqiba alaihim wa anta ala kulli shay'in shahid, yace faqulu kama qala al-abdu salih, an gane ku. To shine anan yace inna Allah kana alaikum raqiba, to ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya bude khutubarsa da wannan ayar saboda ya bayyana mana dukkan mu ashe sun tsaya ne madalminci guda daya, dukkan mu da fari da baki da dogo da gajere da kikkiawa da maras kyawo da namiji da mace da 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 bawa da wanda yake da launinka da wanda baya da launinka da yaranka da wanda ba yaranka ba, duka idan aka koma makomar da yace saboda annabi Adam alaihi salatu wassalam ne, antum banu adama wa adamu min turabin, an gane ku, to shi yasa kuma saboda wannan zai sa mutun idan aka ce kanan shi da yake cikin wani yanayi wanda yake na matsala zai bar shi a ciki, mutum ya hankali, idan aka ce wannan yayin shi ne yake cikin matsala, zai bar shi a cikin wannan matsalar. To shi yasa ya kawo wannan ayar, saboda in yace ayi taimako kenan dai kowa zai sa akan shi wayannan ƴan uwan mu ne, koda ba ciki ɗaya ba muka fito da su, amma kuma akwai abin da ya hada mu da su can. An gane ko? Wal ayatul ukhra allati fi akhir al hashr, sannan kuma ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ya fadi aya ta daban wanda take karshe karshen suratul hashr. Bayan ya fadi wannan ayar ya ayyuhan nasu taqu rabbakum, can hallo sai ya ce ya ayyuhal ladina amanu taqullaha, ya ku waɗanda suka yi imani ku kiyaye dokoki na Allah. Wal tanzur nafsun ma qaddamat li ghadin, ko wata rai ta leka ta ga me ta shirya saboda gobe. Kowa ya leka ya ga me ya gabatar na alkhairi wanda zai cimure shi saboda gobe. Ka leka ka gani tun da safi zuwa rana ta fada me ka aikata wanda kana tunanin cewa a gobe kiyama zai tserar da kai daga azabar Allah. Me ka aikata wanda kake tunanin a gobe kiyama wannan insha Allah zai zama to sababin shiga ta aljanna ne. To shine manzo Allah ya faɗa musu haka. Tasaddaqa rajulun min dinarihi min dirhamihi min thawbihi min sa'i burrihi min sa'i tamrihi hatta qala walau bi shiqqi tamra. Ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama yace tasaddaqa rajulun, wato mutum kowa daga cikin ku yayi sadaka. Tasaddaqa wannan fi'ili ne madi, amma ma'anar shi li yatasaddaq, wato umarni ne ba khabari bane. Tasaddaqa rajulun, kowane mutum daga cikin ku yayi sadaka min dirham min dinarihi, daga wani kaso daga cikin dinarin da Allah ya hore mishi, kudin da Allah subhanahu wata'ala ya hore mishi na dinari, to ya dan dauki wani abu daga ciki ya bayar da shi sadaka saboda neman ya amfana a gobe kiyama ta dalilin wannan abin da ya bayar na dinari. Min dirhamihi, sannan kuma kowane mutum daga cikin ku ya bayar da sadaka daga wani kaso daga cikin dirhaminsa, abin da ya mallaka ne dirahim, to ya dauki wani abu daga ciki ya bayar saboda ya ci moriyarsa a gobe kiyama. To manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da alhakumut takatsur ta sabko, kamar yanda yake cikin wato sayyid muslim hadithan Abdullah ibn Shakhir, Allah ta'ala ya kare yadda da shi, manzon Allah ya ce ya qulu ibn adam mali mali, dan adam kullum zai raka cewa dukiyata dukiyata na su yi kare a guri kaza, wannan gidan da kuke gani ana jinawa na wajen na ne kwarai, na yi kaza na yi kaza, yanzu haka ina da kwant a kwant kina ina da miliyan kaza. Zan la ce wahallaka min malika, wahallaka min malika illa ma akalta fa afnaita aw labista fa ablaita aw tasaddaqta fa amdaita. Shin dukiyar taka da kake fada ɗayan wannan guda biyu ne, ɗayan wannan guda uku ne, amma ma akalta fa afnaita, abin da ka ci a cikinka ka tuciyar da shi. Aula bistafa abulaita, ko ka siya kaɗinka ka saka a jikinka ya tsufa. Au tasaddaqta fa amdaita, ko kuma ka yi sadaka ka zartar da ladan shi zuwa ga gobe, zuwa ga lahira. To wannan dokan da za ka yi nan na sadaka ka bayar, wannan shi ne abin da zai amfanar da kai. Amma abin da za ka bari wannan dukiyar magajinka sunan taka manzo Allah ya faɗa. Ayyukum malu warithihi ahabbu ilayhi min malihi. Qalu ya rasul ayyuna malu warithi ahabba ilayhi min malihi. Ba wani ɗaya daga cikin mu suka ce wanda dukiyar magajin shi tafi soyuwa a wajen shi saboda dukiyar shi. Manzo Allah ya ce to malu warithihi fa maluhu ma qaddama wa malu warithihi ma akhara. Abinda zaka bari wanda za su ci gadon ka wannan dukiyar magada ce, ba taka bace, idan kai ka tara ta kai ne ka tara, amma kuma ta magadanka ce. Amma abinda ka bayar ka aikata wancan alkhairi, kasi litafi kaza ka bai waɗancan su karanta alqur'ani, alqur'ani kasi litafi kaza ka bai waɗancan masu neman ilimi su karanta, wannan ya karanta litafi riyadus salihin ne, yana so zai shiga muwadda malika amma baya da kuɗin da zai siya muwadda, shi ma wancan baya da kuɗi, wancan baya da kuɗi, kai order guda 10 ko guda 20 a kawo a dinga karantawa, kaga wannan zaka samu lada. Kasi litafin sayyid al-bukhari kofi 20 ka bayar, kasi litafin fatawul bari yanda yake da kai tsada wajen 50,000 ka dauka ka bai wa mutum 10 wajen kai sadaka da naira 500,000 kenan. Da sauransu akwai ayyuka na alkhairai wanda idan kai wannan su ne zaka amfana da su, amma duk tarin dukiya da ka bari ta magadanka ce wannan, wajen kila ba kowa bane daga cikin ƴaƴan naka ko daga cikin waɗanda za su ci gadan naka zai dinga tunawa da kai, ya dinga maka addu'o'i na alkhairi, ya dinga sa ka cikin waɗansu ayyukan shi na sadaqatul jariya, ya maka wata sadaka jariya a cikin wannan dukiyar da ya gada daga gare ka. Min thawbihi, manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ce, kowane mutum daga cikinku wato yayi sadaka daga wani kaso daga cikin tufafin da Allah ya hore mushi. Idan kana da konfule biyar ko shida, ka dauki konfule ɗaya ko konfule biyu ka bayar ga waɗanda suke mabukata ne. Min sa'iburrihi, sannan kuma kowane mutum daga cikinku yayi sadaka da wani kaso daga cikin wato tiya ta burrihi ɗinsa, alkamarsa. Idan ya zamanto mutum yana da kwai tiya goma ta alkama, ko tiya sha biyar, ko tiya ashirin a cikin gidansa, ya ɗako tiya biyu ko tiya uku, gwargwadon da yanda ba zai rarrauta ba, ya taimaka ga waɗanda ba su da. Kare zamanto kai kana cikin daɗin azumi, ka fi kowa jin daɗi a unguwa, amma kuma makwabcinka hatta abinda zai yi buɗe baki da shi wata ran baya da shi. So kace in za an aka fito za a yi buɗe baki, ya zo shi da miyar kuka da tuwo, kace alhamdulillah to wala ya kwana ga ya kwada cikin kwatin. To ba haka ai kamata ba, dan abinda Allah ya hore maka kai ma ka dan yaga mishi. Min sa'i tamrihi, ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya ce, kowane ɗaya daga cikinku ya yi sadaka wato da wani kaso daga cikin tiya ta dabinansa. Wato saboda mutanen Madina, Madina ƙasa ce wanda take ta dabinai, kamar yadda ma'aiki alaihi salatu wa salam dama a mafalki ma da aka nuna mai ita, an nuna mai zai yi hijira zuwa ƙasa wanda take mai yawan dabinai. To a wannan lokacin Madina da ita da Sham ko Khaybar, ina ga su ne wanda suka fi ko ina yawan Madina. To Khaybar sai suke tunanin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga can zai fito, saboda a can akwai yawan dabinai da yawa. To kawai sai Allah ta'ala ya kai shi Madina. To shine manzon Allah ya ce, hatta in dabinai gare ka, kana da buhuna na dabinai a cikin ɗakinka, to ka auna waɗansu tuyoyi. Akwai wanda suke cikin garin Madina duk yanda take da yawan dabinai, amma su ba su da wannan dabina. An gane ku? Idan aka ce wato wace kaca-kaca a kasuwa, kaga in kaje in kaje ma wata ai baka samu ba. Yo haka ne wani hakaranka ta ko ina wace ne kaje ta a'a. Ce daidai ta maganar ka dai. Yace in kaje wajen mahauta ka samu. Kaje wajen masu sai da littattafai ka samu wajen. To kaga ashe ba kowa bane yake da shi. To shine yace, hatta qala walau bi shiqqi tamra, hadde ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ce, kai kowa daga cikinku ya dauki wani abu ya bayar da shi sadaka, ko mun kadan kin shi ya dauki ya bayar gulgudan karfinsa, ko da abin da yafi karfi shine barin dabino, ya kasa dabino gida biyu ya bada rabi, shi ya ci rabi. To ko da wannan ne ya kokari ya bayar, shikenan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi haka. Wato kenan yanzu kuma za a fara ganin kokari na sahabbai, saboda su aiki ne da cikawa, dama suna bukatar a dan taba su kadan, dama irin mutumin da kawai yana tsiman a ce mishi yayi ne ya tashi yayi. Faja'a rajulun min al-ansari bi surratin kadat kaffuhu ta'jizu anha. Wato Jarir ibn Abdullah al-Bajali yace, faja'a rajulun, sai wani mutum min al-ansari daga cikin mutanen Madina, kajuha, sai wani mutum daga cikin mutanen Madina sai ya zo shi bi surratin da wata jika, da wata jika, kadat kaffuhu ta'jizu anha, tafin hannunsa saura kirista ta kasa wato rikewa wannan jika. Jikar da ya zo da ita ba jika bace ta dabino, ko jika ta hatsi, ko jika ta sha'ir, a'a jika ce wanda ya zo da ita ta azurwa. Azurwa ce ya ciko da ita ya kawo ta ya aje a gaban manzon Allah, ya ce a taimaka wa masu karamin karfi. Bal qad ajazat, Malam Jarul ya ce, kai barma ta gajiya, saboda yadda aka dan tallaba mishi da ya zo shi, sai da wani ya tarye shi, saboda an ga yana niki-niki tu da ket, dama ya fito da ita, sai da wani ya je ya tarye kawo, suka kawo ta. Summa tataba annasu, shikenan sannan kuma sai mutane suka yi tabiyowa bayan shi wannan mutumin. Da aka ga wannan mutumin ya tashi yayi wannan kokari, kawai sai ya zamanto ko mutane sun biyo bayan shi. Hatta ra'aitu kaumaini min da'amin wa thiyabin, Jariru yace, har sai da naga wato baga guda biyu, tari guda biyu, shuri bangare daya abinci ne aka tara, kan dabino, kan sha'ir, kan alkama, bangaren guda daya kuma tufafi ne. kan wani ya kawo doguwar riga, wani ya kawo jafto, wani ya kawo kaza, wani ya kawo kaza, aka yi tari guda, wato aka yi dila guda ta tufafi. Hatta ra'aytu wajha rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama yatahallalu. Jariru yace har sai da naga huskar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama yana kyalkyali, tana kyalkyali, ka annahu mudhhabatun, kai ka ce gojaggen zinari ne, wato yanda yake kyalkyali daga in ka tsinka shi a rana yana sheki, kai ka ce zinarin da aka jara shi ne aka fitar mai da dukkan wata gurbatacciya, dukkan wata tsatsa, aka mai jara da kyau, to aka huskar ma'aiki alaihi salatu wassalamu tai. Saboda su sahabbai ma'aiki alaihi salatu wassalamu ba sai ya ce musu baya san kaza za su gane, ba sai ya ce ba yana san kaza za su gane, huskar shi kawai za ta bayyana musu abin da yake nufi. An gane ku? Wato me yake cewa da mai tahaqqaqa zaka wasifuhu Muhammadu Sayyidul Bashari, wannan Sheikh Abdulrazzaq ya ce wajo yumbika bil khabari, na manta yanda ya faɗa a baitin nashi. Wato huskar shi ita za ta baka labarin wato abin da yake so, idan abin da yake so ne ka aikata. Saboda manzo Allah wa kana idza surrasta nara wajhuhu, idan aka faranta mai rai, in dai abin da yake so ne aka aikata, kawai huskar shi zaka ga tana kyalkyali, yana farin ciki, yana jin daɗi. To haka nan idan aka bata mai rai, yanzu ga idanuwan shi sun dauki ja, kaga huskar shi gabaki ɗaya ta rikice. Lokacin da aka zo aka ce mishi, wani ya kawo kukan cewa limamin unguwarsu gashi ta dalilin shi yana fasa zawa sallar asubahi, wata ran sai ya bari an yi raka'a ɗaya ana cikin ta biyu, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya baci ya tashi ya khutba. Lokacin da Mu'adh ibn Jabal ya zama to idan sallar isha'i a masallacin manzo Allah zai tafi masallacin unguwarsu, yayi sallar isha'i kuma lokacin ya tsawaita musu ita har suratul baqara yake karantawa, da aka zo a kawo kukan shi, wani ya ce to ni gashi na je na shiga sallah da Mu'adh, ni kuma dan kasuwa ne, na je na zo daga kasuwa, kuma mutane ne mu wanda muna aikin karshe, muna zuwa mu je mu ciko ruwa da waɗannan raƙuman namu, mu yi ban ruwa da sauransu. Ya ce to na zo na gaji Mu'adh na fara sallar isha da shi, ne je ya fara baqara, sai kuma na sallame na zo share ɗaya ne sallata, yadda ne raka'a hudu ko raka'a ɗaya bai ba, da shi bayan na shi ruwai na ji labari an ce wai da aka gaya mishi, an ce gashi na yi sallah bayan shi da ya fara suratul baqara na kaɗe ne ta shi kaɗai, ya ce wai ni mutumin banza ne, ai munafiki ne ni. Ya ce to ya rasulullah, idan har yana da gaskiya a gaya mai, in kuma baya da gaskiya hallo, ya ce a kirawo shi. Mu'adh yana shigowa manzana ce a fattanu na anta ya Mu'adh, ce yanzu Mu'adh so kake kuma kai ma ka fara sa mutane su daina dawowa masallaci sallah, shi ma manzo Allah ya nuna damuwar shi anan. Ga wannan, ga lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aka raba, wato bayan an gama yakin Hunain an samu dukiya mai yawa, shikenan manzon Allah ya raba ta a cikin waɗanda suke ba mutanen Madina ba, waɗansu wanda ma basu ma gama shiga musulunci bane da kyau, ya dauki waɗansu raƙuma 100 ya ba su. Shikenan wani daga cikin mutane ya ce kai wallahi manzon Allah bai adalci anan ba, yaya za a yi wa'incan mutanen wanda ba a ma gama yadda da su ba, ya dauki raƙuma 100 ya ba su, amma ga waɗansu daga cikin mutanen Madina wanda ga sunan talakawa ne, mabukata ne, ko tinkiya ɗaya ba doka aka ba su ba, wannan rabon ba na Allah bane akai. Abdullahi dan Mas'ud ya ce kai ka faɗa haka, sai na ga manzo Allah, ce ka ga mishi, sai je ga manzo Allah, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya baci huskar shi ta cika da kyau da kyau. Allah ya fa man ya'dil idza lam a'dil, hadisi yana cikin Bukhari da Muslim. Hadisin Abu Sa'id al-Khudri, akwai hadisi da wanda idan aka bata mishi rai to za a gani a huskar shi, haka nan idan aka faranta mai da za a gani a huskar shi. Hadisin ka Abu Malik mai sa wannan, lokacin da Allah ya saukar da tuban su ka Abu Malik, yana tarrowa manzo Allah ya ga huskar shi yanda take ta canza da kwanaki na baya guda 50 da suka shude. An gane ku? To shine anan yace sai huskar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama wato tana kyalkyali, kai ka ce gojaggen zinari ne. Shikenan sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yace man sanna sunnatan hasana, wato dukkan wanda ya sunnanta sunna wanda take kyakkyawa fil islam, a cikin musulunci, falahu ajruha, to yana da kwailadanta. Wa ajru man amila biha min ba'dihi, sannan kuma
yana da ladan dukkan wanda zai yi aiki da wannan sunnar bayan shi yayi aiki da ita min ghairi an yanqusa min ujurihim shay'un ba tare da komai ya ragu ba daga ladan waɗanda suka yi aiki da wannan sunnar. Wato a nan yanzu misali ka zo ka ka shawara ka ce ƴan uwa ya kamata a ce mu ƴan unguwan nan fa mu yi komiti saboda a cikinmu akwai mawadata akwai masu ƙaramin ƙarfi ko a cikinmu akwai malamai akwai waɗanda ba malamai ba a cikinmu akwai ƴan kasuwa akwai waɗanda ba ƴan kasuwa ba ya kamata mu zo mu zauna mu tattauna unguwan nan tamu tana buƙatar kaza ya kamata a ce a unguwan nan tamu muna da ruwa ya kamata a unguwan nan tamu a ce muna da masallaci ya kamata a unguwan nan tamu a ce muna da makaranta to ya ne za a yi mu samu mu yi wannan makaranta ya zamanto mun samu malaman da za su koyar ya ne za a yi mu samu mu yi masallaci mu samu limamin da zai raka mana sallah ya ne za a yi mu janyo ruwa mu yi kaza mu yi kaza to alajuwa ne ku bangaren abin da ya shafi gina masallaci da gina makaranta wannan aikin ku ne shikenan ku yi kokarin wannan malam wani da malam wani da malam wani ko kuma bangaren abin da ya shafi limanci da koyar da yara a makaranta ku za ku wakilta waɗanda za su yi shikenan da wani ko kuma za ku zamanto wato masu kula ne da dare da sauransu da komai da komai shikenan a kafa wannan abu to kaga wannan duk lokacin duk yaron da ya zo shi yayi karatu a cikin makarantar nan wato za ku samu lada ku duka ƴan unguwan nan kuma wanda ya ka shawaran nan shi yana daga cikin wanda zai zama to an raka mul awwal saboda shi ya kawo wannan shawara kikkiawa ko kuma irin mutun ya ce to ya kamata wato ƴan gari kaza a dinga taimaka musu misali irin wannan matsala da aka samu a kasar Syria da kuma Turkiya kaga wannan yanzu mutum idan ya bada tallabi to wanda ya bada shawara a tallaba musu ma kaga shi ma yana da kwai lada da sauransu abubuwa da yawa wanda za ka ga cewa aiki ne na alkhairi amma kuma ka zaman to ka assasa shi ka bada shawara an yi shi to wannan shawara din da ka bada ka dauko gudunmuwarka ka bada bayan ka kuma mutane da yawa suka zo suka ga kyawun abin suka yi kokari suka bada gudunmuwarsu abin ya habaka to kai kana da kwai wato kamishin na lada mai girma a cikin wannan aiki na alkhairi da kai an gane ko manzo Allah ya ce wa man sanna fil islam sunnatan sayyi'a dukkan wanda ya sunnanta sunna wanda take mummuna a cikin musulunci wato yace to ƴan uwa ya kamata a ce wayan da garin ne yake da girma ce kun ga ba mu da gidan karwai ba mu da gidan da ake shan giya ce to akwai hilina na guri kaza na bada shi a yi ɗaya daga cikin su wannan sunnatan sayyi'a alma kabiha ce wannan da yawa manzala ce to kada alaihi wizruha to laifin wannan sunna mummuna da ya kafa aka ce wani shine farkon wanda ya kawo mana gidan shan giya wannan garin wani shine farkon wanda ya kawo gidan karuwai wannan garin to kaga wannan kadai ma yana da kwai laifi mai girma sannan kuma wa wizru man amila biha min ba'dihi da kuma laifin dukkan wanda ya aiki da wannan mummunar sunna din bayan shi duk wanda zai zo shi ya shiga ya shajiyar wannan duk wanda zai shiga gidan wannan wato ya shiga wannan gidan karuwancin wannan yayin zina to ya sani shi ma sai an bashi wani kaso na laifi a ciki saboda shine wato ya assasa wannan abu shi ma ya samu kamasho bayan ya kwanta a cikin kabarin shi kawai zai dinga haduwa da abubuwa da musibu da dama saboda wannan musiba da ya kulla a nan duniya min ghairi an yanqusa min awzarihim shay'un ba tare da an tawaye komai ba daga laifuffukan su waɗanda suka aikata wannan mummunar aiki wato duk wanda ya aikata aiki ya zamanto ta dalilin shi waɗanda suke aikata wato ya sani fa in mummuna aiki ne ka aikata ta dalilin ka waɗanda suke aikata wannan mummuna aikin ka sani kai ne sababi bayan kai an dora maka laifinka to kuma waɗanda za su biyo bayan ka su ma haka nan li yahmilu awzarahum kamilatan yawmal qiyamati wa min awzaril ladina yudillunahum bighairi ilmi dillalatar da ka koya wa diyan mutane to ka sani ba wai su kadai bane ta shafa hatta idan kana kwance a kaburin ka duk wanda ya aikata wannan lalata shi ma sai ka samu wannan kabusho din to shi yasa sai a kiyaye wannan hadisi al-Imam Muslim ya rawaito shi qauluhum mujtabin nimar fadan shi da yace suna sanye da annimar wato manya-manyan riguna kausa su waɗanda suke da kwai zane irin zanen fatar damusa huwa biljimi wato muj ba muhba wa ba'da al-alifi ba'un wahada, sannan kuma bayan alifi na mujta akwai ba wanda take mai daya a ƙasa, wato mujtabi ba mujtayi ba ko mujtani, mujtabi. An-nimar jam'u namiratin, jam'i ne na namira, wa hiya kisa'un min sufin, tufafi ne wanda yake kakkausa wanda ake yin shi da sufi tattafsan gashi. Mukhaddadun wanda yake abin yi wa kurtu zane irin zanen damusa. Ai kun san da ake zanen damusa ko irin zanen wake. Yawwa. Wa ma'ana mujtabiha ay labisiha, wato suna sanye da wannan annimar din. Kada kharaquha fi ru'usihim, sun tillata, sun saka kawai kafa ne kawai suka yi a kansu. An gane ku? Idan aka ce mujtabin nimar ba irin wannan sa'a ta mu ba, wannan dinki ne aka yi mai kyau. Amma yanzu ka dauki wannan barwon kana so ka sashi kawai kai tsakiya, kawai kai ka hudda daidai kai ka saka shi kawai, haka ne suka yi. An gane ku? An gane da ke mana Musa? Irin da ya kaman gari wannan kaza ta nan jinka ne daga to haka ne suka yi. Yawwara, to shine suka su ma suka yi. Wal jawbu al qad'u, asalin al jawbu, wannan kuma zai bayani akan wato daga inda aka ciro mujtabi kenan, ma'khudun ne min al jawb. To al jawbu shine al qad'u, cirewa abu. Wa min qawluhu ta'ala, yana daga wato wannan al jawbu fadar Ubangiji subhanahu wa ta'ala da yace wa samud alladhina jabu sakhra bil wad, da kuma samudawa waɗanda suka wato suka tsago suka keta falamin dutsi, bilwad a wannan wad, wadu fir'aun, wato wannan kwari nasu na samudawa kenan. Aina hatuhu, wanda suka sassako dutsi, wa qata'uhu, suka yanyanke shi suka rike shi ɗakuna da gidaje. Wato kawai aka je aka tsatsaga dutsi aka ciccire shi nan, da katan dutse ne, amma kuma aka yi kafa ta shiga shi, aka yi kaza aka yi kaza aka yi kaza, wannan gurin da inda ka san shi ba haka bane, an gyara shi saboda samudawa suna da kuyi girma fa, manyan jiki gare su, ƙarfi kuma gare su. To shi yasa ya ce wa samud alladhina jabu sakhra bil wad. Wa qawluhu tama'ara, fadan shi da yace tama'ara rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam, huwa bil aynil muhmala, da aylikahu, wanda take marada kuma al mushaddada kenan. Tama ara ba tama gharaba ko tama fara ko tama ko tama tama me za a ce kuma tama gara ko tama fara sai kuma tama ara, to bil aynil muhmala kenan, ba ghainun bace kuma ba fa'un bace. Ai taghayyara, wato tama ara da taghayyara din ma'anar su da. Wa qawluhu ra'aytu kaumaini, fadan shi da yace kuma hatta ra'aytu kaumaini min ta'amin wa thiyabin, wato har sai da naga tili guda biyu na abinci da kuma tufafi. Kaumaini bi fathil kafi, wato an rawaito shi kaumaini wa dammiha, kuma an rawaito shi kumaini kumaini. An gane ku? Wa qawluhu ka annahu muzhabatun, haka ne ku? Fadar shi da yace ka annahu ay subrataini, shine subrataini wato baga guda biyu. An gane ku? As-subra ita ce baga, irin inda mutum zai tara abincin shi, irin idan mutum yayi aiki na gona, in hatsi ne za ka ga cewa idan aka cuka sanhu ba wai gida ba ake kawa a ka, akwai guri da ake zuwa a kalkashe a yi baga, a yi zaman to gurin a yi mishi tandal wanda za a zo a raka soya, wannan ana ce da shi as-subra. An gane ku? Irin inda mutum yake shanya wannan kinshi, ya je shi ya ci barkono, in aka kawo inda za a zuba barkono, irin kamar inda babu magaje yake ajiye wannan barkonon nashi, wannan shi ma ana ce da shi as-subra. An gane ku? To wannan ita ce wato subratain. Yawwara, da yace kuma ka annahu muzhabatun, huwa bizalil mu'jama, da zal wanda take wato mai da a sama kuma daurariya. Wa fatihi lahai, da kuma yi wa ha babba wasali sama, muzha wal ba'il muwahhada, da kuma ba wanda take mai da daya a sama, muzha batun kenan. Qala hul qadi Iyad, wato haka al-Imam al-Qadi Iyad ya faɗa cikin littafin sa al-Masharik.
wa ghayruhu da wannan sa daga cikin malaman hadisi wa sahhafahu ba'dhum amma shashe daga cikin malaman hadisi wato sun rubuta wannan kalma din akan kuskure an gane ko wato at-tasif shine kuskure mutun yazo da ita ba daidai ba an gane ko irin misali jara yace hara wannan ana ce da shi at-tashif ko at-tahrif an gane ko to idan kaga a cikin wata nusukha wato gashi yanda ka saba karantawa alaikum assalam wa rahmatullah sannan ku lillahi shakar alhamdulillah la shakar a cikin wata nusukha ka saba ganin kaza a wata nusukha ka saba ganin kaza kuma kaga cewa ma'anar ba daya bace to daya in ma ya zamanto tashifi ne a ciki dai akwai wanda yake da kai tashifi daya sahihi ne daya tashifi an gane ko to shine malamai suka ce idan a cikin littafi na malami kaga kuskure wanda irin na tashifi ne irin wata kalma ce imma misali kaman alhabbatu sauda shifa'un min kulli da'in kaman yanda yake cikin sahihain hadisin Abu Huraira to shikenan kawai sai kai ka tari a cikin wata nusukha din sai kaga alhayatu sauda shifa'un min kulli da'in to ai haka malam Tawmal Hakim yayi ya da ko wani Bukhari yana karantawa karatu matsala karatu ba a gaban malami ba yana karantawa kawai sai zo wannan hadisin alhabatu sauda wa shifa'un min kulli da'in to kawai sai ga dugo biyu a kasan wannan hadisi a kasan wannan alhabba sai ga dugo biyu ga alhayatu sauda yana kawai da ya karanta kuma shi mutum ne wanda an dauke shi babban malami ya karanta ya fassara musu duk wanda yake da wata matsala kana asim ne to an ce alhayatu sauda shifa'un min kulli da'in ce kaje ka samu bakar maciji kaje ka kana fafutukar kama ta ta kashe ka sai da aka yi ta asara da yawa mutane da yawa sun kamo sun yi amfani da ita amma kuma saboda tana da kai dafin su ya kashe ta shikenan daga baya kuma aka gane cewa ashe shi alhayatu sauda din da yake karanta alhabatu sauda ne wani malami ya zo shi ya je da ba da fatawa da alhayatu sauda ce a ba haka bane wannan to sai mai shari sai ba yayi ta illa da yawa to kaga illar karatu ba a gaban malami ba an gane ku a ina ga wani malami yake cewa man sara kitabuhu shaykhahu kana adalla min himari ahlihi dun wanda ya zamanto littafin sa shine malamin sa kawai ya doki littafi ya je ya bude kawai shi abin da ya karanta ya dan fahimci larabcin shi kadan yace kuma wannan littafin kawai da su zai karatu to zai zamanto shine mafi bata daga wato jakin gidansu wannahu wal lughatu haqqu man talab wal akhdhu min ar-rijali la min al-kutub wato malamin al-imam Suyuti yana bayani akan cewa ilimi ba ilimin da zaka bude kawai littafi kace daga littafi zaka koyi shi kowane ilimi da nahau da ilimi na lugha gabaki da haƙi ne na dukkan wanda yake so ya zamanto muhaddisi sannan kuma ya zamanto wajibi ya je ya koya a gaban malamai ba wai ya bude littafi ya karanta ba an gane ko to shine anan yace to saboda ana samun tashihi hatta shashe daga cikin malaman hadisi waɗansu hadisan ko wata jumla suna zawa da ita musahhafa fa qala mudhunatun to shi yanda yazo da ita shashe daga cikin malaman hadisi wanda kamar yanda al-Imam al-Humaydi ya kawo shine mudhuna bidalin muhumalatin da dal wanda take mara da'a sama kuma daurariya maimakon mud sai yace mud wadan bilha'i kuma maimakon yace mudha sai kuma yace mudhu wa bin nuni kaga mudhabatun go to kuma sai zaman to bin nuni shi kuma mudhunatun wa kaza dabatahu al-Humaydi haka al-Imam al-Humaydi wato ya dabata din sa a cikin littafin sa al-Jam'u bayna sahihaini wa sahihu al-mashhur amma sahihiyar magana wajen abin da ya shafi ka annahu mudhabatun wanda kuma shine mafi shahara a wajen bakin malaman hadisi huwal awwal wato shine ka annahu mudhabatun din wal muradu bihi abinda ake nufi da shi alal wajahaini akan huskokin guda biyu da mudhunatun da mudhabatun wato da yana nufin as-safa wal istinara tatuwa da kyalkyali, wato sai da huskar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ta tatu ta yi kyalkyali. An gane da kyau. Sai kuma hadisi na ƙarshe a wannan babi shine hadisin Abdullahi dan Mas'ud, Allah ta'ala ya ƙara yadda da shi. Abdullahi dan Mas'ud yace haƙiƙa ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama yace laysa min nafsin tuqtalu zulman, ba wata rai da za a kashe ta saboda zalunci, bata ji ba bata gani ba, ba wani abin da ta aiwatar wanda ta cancanci a kashe ta, kawai a kashe ta kawai saboda zaluncin ta. To ba wata wannan ran da za a kashe saboda zalunci illa kana alabni adam al-awwali kiflun min damiha, sai ya zamanto akwai wani kaso na laifin wannan jinin nata da aka zubar akan ƴaƴan, akan ɗaya daga cikin ƴaƴan Annabi Adam alayhi salatu wassalam na farko. Shine malam wane? Kabilu. Kabilu da ya kashe dan uwansa Habilu. An gane ko? To saboda shi Kabilu shine farkon wanda ya sunnanta kisa a doron duniya. Saboda lokacin kafin shi ba san yadda ake kisa ba. Amma saboda hasada da kyashi, saboda Allah ta'ala ya amshi ibadar dan uwan shi Habilu, Allah bai amshi tashi ba, to wannan ya dauke shi yasa shi zai kashe shi, yasa shi wato shedan ya sawwala mai fasawwalat lahu nafsuhu qatala akhihi. An gane ku? Sai zuciyar shi ta kawata mai ya kashe dan uwansa. Qala la aqtul annak, qala inna ma yataqabbalu Allahu min almuttaqin, da in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasidin yadi ilayka liaqtulak inni akhafu Allaha rabbul alamin inni uridu an tabu'a bi ismi wa ismika fatakuna min ashabin nar wa dhalika jazaa'uz zalimin fatawwa'at lahu nafsu ma'ana fasawwalat lahu nafsu qatala akhihi faqatalahu fa asba min alkhasirin. Sai zuciyar shi ta kawata mai ya kashe dan uwan nasa, kuma sai ya kashe shi sai waye gari yana daga cikin masu nadama, saboda da ya kashe shi bai san yadda zai da shi ba. فبعث الله غرابا يبحث في الارض ليريه كيف يواري سوءة اخيه الى اخر الايه. To shine yace ba wani mutum da za a kashe shi kawai saboda cin zalunci, bai ji ba bai gani ba, kawai a mai kisa na ta'addanci. To illa kana alabni adam al-awwali kiflun min damiha, sai ya zamanto akan dan Annabi Adam alayhi salatu wassalam na farko akwai wani kaso na laifin zubar da jinin wannan rai da aka yi akan zalunci. Li'annahu kana awwala man sanna al-qatl, saboda ya kasance shine farkon wanda ya sunnanta kisa a duniya, to shi yasa zai zamanto wato ya samu wani kaso na laifi na wannan kisan da aka yi. Muttafaqun alayhi, wannan hadisi al-Imam al-Bukhari da al-Imam Muslim suka fitar da shi. Abinda muka yi daidai Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu lada akai, abinda muka yi kuskure ko tuntuban harshe Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana. Subhana